Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 14 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a yau Asabar cewa sake hada hancin sojojin kasar wani abu ne mai muhimmanci a daidai wannan lokacin da mayakan Taliban suke kare dannowa zuwa babban birnin kasar bayan da suka fafata da jami'an tsaron kasar. Madugo ɗan adawan Zambia yana samun rinjayen farko a zaben shugaban kasar akan dadaddin abokin adawarsa kuma shugaban kasa mai ci Edgar Lungu, a cewar sakamakon da hukumar zaben ta fara fitowa da su. Yau Asabar, jihar New South Wales ta kasar Australia ta sanar da dokar kulle sakamakon annobar coronavirus tsawon kwanaki 7 da ke farawa da yammacin yau Asabar.
Kanin labaran kenan. A Najeriya, yayin da likitoci masu neman kwarewa ke ci gaba da yajin aiki, wasu masu jinyar marasa lafiya sun koka kan halin da suke ciki.
Likitoci na yajin aiki a halin yanzu, to menene mafita? Maras lafiya suna nan kuma ba su karɓar sababbin maras lafiya a asibiti. Waɗanda an ka karɓa a asibitin ba a kulawa da su.
A jamhuriyar Nijar kuma, dubban mutane ne daga wasu ƙasashen Afirka ta yamma ke ci gaba da kwarara zuwa jihar Maradi don hako zinare.
Ce mana mutum ya kai 2,500 sai an yi lissafin su a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin. A san mutanen nan daga ina suka fito, ko wani a san me ya kawo shi, ya zo ne ya yi tonon zinariya ko ko ya zo ne ya saya.
Sannan muna tafa da rahoto kan yadda masu garkuwa da mutane ke ci gaba da cin karensu babu babbaka a kan iyakar Nijar da Najeriya, duk da ƙarin jami'an tsaro da hukumomin Najeriya suka tura. Bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Babu Yakub Makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakub Makeri. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a yau Asabar cewa sake hada hancin sojojin kasar wani abu ne mai muhimmanci a daidai wannan lokaci da mayakan Taliban ke kare dannowa zuwa babban birnin kasar bayan da suka fafata da jami'an tsaron kasa. Sake hada kan dakarunmu da sauran jami'an tsaro shine babban aiki da ke gabanmu, kana ana daukar matakai a wannan fannin, shugaban yana faɗa a wani jawabinsa da aka nuna ta talabijin. Sai dai bai yi wata magana ba akan ko zai yi murabus ko kuma zai dauki alhakin halin da kasar ke ciki a yanzu, amma dai ya ce akwai shawarwarin da ake dauka na kokarin kawo karshen yakin. Yanzu da manyan biranen kasar na biyu da na uku suka shiga hannun kungiyar Taliban, babban birnin kasar Kabul ya zama wuri na karshe da sojojin gwamnatin suka kewaye waɗanda suka gasa nuna juriya a wasu wuraren. Madugo ɗan adawan Zambia Hakainde Hichilema yana samun rinjayen farko a zaben shugaban kasar akan dadaddin abokin adawarsa shugaban kasa mai ci Edgar Lungu, a cewar sakamakon da hukumar zabe ta fara fitowa da su. Lungu, mai shekaru 64 da yake mulkin kasar tun cikin shekarar 2015, da alamar yana fuskantar takara mai karfi tare da Hichilema da aka sani da HH, wani dan kasuwa mai zukan lamirin yadda shugaban kasar ke tafiyar da tattalin arzikin kasa. Masu zuba jari suna sa ido sosai a kan sakamakon zaben na ranar Alhamis a kasar da ke kudancin Afirka, wanda bashi ya dabaibaye ta, kana ta zama kasar nahiyar ta farko da ta sha wahala sakamakon gazabiyan basussuka a cikin watan Nuwamba. Hukumar lamuni ta kasa da kasa IMF ta dakatar da taimakon ta ga kasar har sai bayan zabe. Haka zalika ake kallon batun gyara bada bashi a matsayin gwajin wuri na shirin duniya akan rage radadi ga kasashe matalauta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar, jihar New South Wales ta kasar Australia ta sanar da dokar kulle sakamakon annobar coronavirus tsawon kwanaki 7 da ke farawa da yammacin yau Asabar. Za a rufe makarantu akalla mako guda. Wannan tamkar yaki ne, in ji shugabar jihar Gladys Bridge-Klein. Tana mai cewa wannan sabuwar nau'in cutar Delta shedaniya ce. Yau Asabar, annobar ta fi muni a jihar, inda aka samu sabbin kamuwa 466 da kuma mace-mace guda 4. A Amurka, wani kwamiti mai bada shawara ga hukumar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ya kada kuri'an bai ɗaya a jiya Juma'a, inda ya amince da shawarar bada rigakafi na uku ga mutane miliyan 2,700 masu raunin garkuwar jiki. Wannan shawarar na zuwa ne bayan da hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta bada umarni a ranar Alhamis cewa a bada rigakafin Pfizer ko Moderna a karo na uku ga mutane masu fama da tsananin raunin garkuwar jiki wanda yawansu bai kai kashi uku cikin ɗari na al'umman ƙasar ba. A ƙasar Rasha kuma, jiya Juma'a an samu mace-mace na wuni guda da ya kai 815, adadi mafi yawa da ƙasar ta samu a cikin wannan annoba. Jami'an kiwon lafiya da sun ce Delta ce ta haddasa mace-macen. Ita ma gwamnatin Canada ta sanar a jiya Juma'a cewa za ta buƙaci duk matafiya daga wannan lardi zuwa wancan masu amfani da jirgin sama ko jirgin ƙasa ko kuma jirgin ruwa da su yi allurar rigakafi. Jami'ai sun ce gwamnati za ta buƙaci duk ma'aikatan tarayya su yi allurar rigakafin.
Babu Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu. A Najeriya, yayin da likitoci masu neman kwarewa suke cigaba da yajin aiki domin neman gwamnatin tarayyar kasar ta biya musu bukatunsu, wasu masu jinyar marasa lafiya sun koka kan halin da marasa lafiya ke ciki, inda suka yi kira da gwamnati da ta biya wa likitocin bukatunsu. Wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambuwal ya ziyarci asibitin UCH a Ibadan da kuma rahoton da ya aiko mana.
A yayin da likitoci masu neman kwarewa ke ci gaba da yajin aiki a fadin Najeriya, 'yan Najeriya na ci gaba da kokawa a game da halin da marasa lafiya suke ciki. Na ziyarci asibitin koyarwa mai suna UCH a takaice da ke birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo, inda ni kicibis da wasu masu jinyar marasa lafiya suna ta korafi kamar haka.
When they are on strike for now, what is going to be the outcome? The patients are in pain and they are not admitting another person inside.
Uwar gida Bosede Ola Oluwa ta ce da yake likitoci na yajin aiki a halin yanzu, to menene mafita? Marasa lafiya suna nan kuma ba su karɓar sababbin marasa lafiya a asibiti. Waɗanda an ka karɓa a asibitin ba a kulawa da su. Mr. Benjamin Akintola ya ce haka bai yi kyawo ba, ya kamata duk abin da likitoci suke so to gwamnatin tarayya ta yi musu, saboda suna aiki da rayukan jama'a ne. Ce duk abin da ya shafi rayuwa kamata ya yi a bashi kulawa ta musamman don kaucewa hasarar rayuka. Shugaban kungiyar likitoci masu neman kwarewa na Najeriya reshen asibitin koyarwa da ke Ibadan, Dr. Zakariya Hussein, ya ce har yanzu suna bin gwamnati bashin albashi.
The reason why this is happening is because the federal government has failed to capture them on the IDPS, but our students want IDPS. We want IDPS to do the needful.
Dr. Zakariyat Hussein ya ce albashin malaman jami'a kimanin 250 ne ya gyaru, ko da yake suna bin bashin watannin Mayu, Yuni da Juli. Dalilin da ya sa haka gwamnatin tarayya ta ki sanya su cikin sabon tsarin biyan albashi, ya ce su likitoci suna son sabon tsarin biyan albashi, amma kungiyar malaman jami'a wato ASU ba su son sabon tsarin biyan albashi, saboda haka su likitoci a biya musu bukatunsu. Dr. Hussein ya roki jama'a da su yi kira ga gwamnati da ta biya su haƙoƙinsu don su koma bakin aiki. Idan ba a manta ba, likitoci masu neman kwarewa a Najeriya sun sha shiga yajin aiki don neman a biya musu bukatunsu da suka hada da inganta yanayin aiki, albashi, samar da kayan aiki a asibitoci, wuraren bincike da dai sauransu. Haka zalika, sau da yawa suna yin yarjejeniya da gwamnatin tarayyar Najeriya, idan aka taba tafiya sai yarjejeniyar ta tabarbare. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton, yanzu kuma ga Babu Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Zaizayar ƙasa da ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a gundumar Nagasaki da ke kudu maso yammacin Japan ya kashe aƙalla mutum guda, yayin da wasu mutane biyu suka ɓata. Zaizayar kasar ta rutsa da gidaje guda biyu da mutane hudu ke ciki a garin Unzin, inda ake zaton mutum ɗaya ya mutu, kana an kubutar da mutum ɗaya, saura mutane biyu kuma sun bata, a cewar hukumar kwana-kwana da bada agaji. Daraktan hasashe a hukumar hasashen yanayi ta Japan, Ruta Kurura, ya yi kira ga mazauna yankin da su biye wa umarnin gwamnati, kana su tashi daga wurin nan da nan. Japan ta faɗaɗa faɗakarwanta akan haɗarin faɗawa ambaliyar zuwa sama da mutane miliyan ɗaya, yayin da wani ɓangaren Nagasaki kaɗai ya samu sama da ma'aunin milimita 500 na ruwan sama a cikin sa'o'i 48 zuwa yau safiyar yau Asabar, adadin da ya haura abin da aka saba gani a cikin watan Agusta. Ana dai sa ran ganin ruwan sama mai yawa a ƙasar Japan. A ƙarshe, wani alƙalin ƙasar Haiti, Matthew Chanlet, da aka zaɓe shi ya yi shari'a a kan kisan shugaban ƙasar Jovenel Moïse, ya yi murabus daga binciken yana mai nuni da wasu dalilan karan kansa a cikin wata wasiƙa da ke ɗauke da sa hannunsa da kuma tambarin kotu. Wasiƙar da muryar Amurka ta samu na cewa ya mayar da shari'ar ga shugaban kotun jama'a ta babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Shugaban kotun, Magistrate Bernard Saint-Ville, ya sanar a ranar Litinin cewa an tsaurara matakan tsaro jim kadan bayan da aka ambato sunan Charlotte a matsayin mai shari'a. Alƙalan da aka takaita sunayensu game da shari'a sun janye kansu saboda barazanar za a kashe su. An dai kashe Moïse ne da sanyin safiyar ranar 7 ga watan Yuli a cikin gidansa a unguwar masu hannu da shuni a babban birnin ƙasar Port-au-Prince. Uwar gidansa Martin Moïse ta samu mummunan rauni, kana aka ɗauke ta zuwa Miami a jihar Florida inda take karɓar jinya.
To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Dubban matasa na ci gaba da kwarara daga wasu kasashen Afirka ta yamma zuwa jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar, bayan da aka gano karfin zinare a karkashin kasar ƙauyen Kwandago na gundumar Madarumfa, lamarin da ya sa hukumomi suka fara yunkurin saka tsari domin rigakafin matsalolin da ka iya tasowa a wannan mahaka, a bisa la'akari da matsalar tsaron da ake fama da ita a kudancin jihar Maradi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Mini Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Kana iya sammako ka zo baka samu ba, wani ya zo da yamma ya zo samu bakin gwalgwado abinda Allah ya ba. Bakin gwalgwado an fara samu. Ga baki nan daban-daban suna kan shigowa har yau har gobe. Nijar Najeriya ba inda ba su shigo. Eh, har bakina suna shigowa.
Ni ban ma taɓa zuwa ba in ba jiya ba, kawai na ji ana kan tana na zo kuma Allah ya sa aka fara dacewa mai gidan. Kana nan muna tare da ku sai mun ƙara sai mu sai da sai baki dare. Gaskiya akwai tana.
Wasu masu aikin haƙar zinare galibin su mata sa a mahakar ƙauyen Kwandago na gundumar Madarumfa da ke jihar Maradi kenan, inda aka kesta cewa akalla mutane 5,000 ne daga kasashe daban-daban ke ta faman neman rabonsu daga albarkatun karfin zinaren da aka gano a baya-bayan nan. Girman wannan mahaka da irin yadda ake ƙara samun cinkoson jama'a yasa hukumomin jihar Maradi suka ziyarci wurin da abin ke faruwa. Ga jawabin gwamna Zakari Umaru.
An ce mana mutum ya kai 5,000 sai an yi lisahinsu a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin. A san mutanen nan daga ina suka fito, kowa ne a san me ya kawo shi. Ya zo ne ya yi taunon zinariya, ko kuwa ya zo ne ya saya, ko kuwa ya zo ne ya sai ya yi tallan wani abu, ko kuwa akwai wani abu daban na ɓoye wanda ya kawo shi. Duk wannan abubuwan sai mun san su. Kun sani. Ƙasa duka ta duniya tana da dokoki.
Rashin mutunta ka'idodin yaƙi da cutar corona na daga cikin abubuwan da aka gano a mahakar ta ƙauyen Kwandago a wani lokacin da aka sami ɓarkewar annobar cutar amai da gudawa wato kolera a nan Nijar. Kuma yankin Maradi na daga cikin wuraren da wannan al'amari ya shafa, saboda haka ya zama wajibi a ɗauki matakai.
Ko an baka uzinin ka zo kai tonon zinariya, mutanen da za ka su yi maka aikin sai an tabbata suna da lahiya. Ballantana wanga lokaci yau cikin jagata mu akwai kolera tana nan cikin ƙasar nan ta Madarumfa. Muna da mutane da yawa da akwance, muna da wanda suka rasu. Kenan inda mutum 5,000 suka gamu, kowa ne ba a san da inda ya fito ba. Su kolera din nan, su covid, gashi nan ku 5,000 din nan ba wanda na iske da takunkumi wannan guda. kenan kun gani komai yana iya faruwa.
Kare muhalli daga haramtattun sinadarai wani abu ne da hukumomi suka ce ba za su yi sakaci a kansa ba, kamar yadda Ali Mumuni, malami a Jami'ar Dandiko Dan Kulodo ta Maradi, ya bayyana wa manema labarai a yayin wannan ziyara.
Saboda yanzu nan ga damana ga amfani ya kusan kawowa, kuma mutane yanzu nan rijiyoyi ma nan wahala su, yawanci suna shan ruwan kwanceni tabici ko sauransu. Kenan in aka sake inda ake dauko ruwan nan, an zo an yi sa wannan sinadiran, zai je can ya kama mutane kusa wannan abu.
Karfin zinare na daga cikin albarkatun karkashin kasa da Allah ya huwacewa jamhuriyar Nishar a yankuna irin su Tilaberi da Agades, inda tashin farko talakawa kan fusgi rabansu cikin salon aiki irin na gargajiya. To amma rashin tsari kan baiwa hukumomi damar rufe irin wannan mahaka domin kulla yarjejeniya da wasu kamfanonin kasa da kasa, kamar yadda abin ya faru da mahakar Jado da kuma Bangu da dai sauransu. Matakin da ake bayyanawa a matsayin wata dabarar rufewa 'yan ta'adda hanyar amfani da wannan dama wajen samun kudaden shiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, to har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din, inda wakilin Haruna Mamman Bako ya rawaito cewa hukumomin tarayyar Najeriya sun kara jami'an tsaro akan iyakar Niger da Najeriya a karamar hukumar Ilela ta jihar Sokoto. Sai dai wannan bai hana 'yan bindiga daɗi ci gaba da garkuwa da mutane ba.
Yanzu haka dai akan iyakar Niger Najeriya bangaren Ilela local government da ke kilomita 5 da birnin kwannin jamhuriyar Niger, 'yan bindiga daɗi na ci gaba da shan mata, duk da kawo jami'an tsaron mobile da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a wannan iyakar ta Ilela domin kwantarwa jama'a da kwanciyar hankali. Domin ko a daren Alhamis da ya gabata, masu garkuwa da mutane sun ɗauke wani dila na sayar da mashin-mashin a garin na Ilela, bayan waɗansu sun kashe wani mutum a garin Kalmalau a cikin daren Litinin da ya gabata. Wani mai nazarin sha'anin tsaro a wannan iyakar mai suna Alhaji Salisu mai Kalwa ya yi mini wannan bayanin.
Kenan gwamnati bangaren shi ya yi kokari, amma ya ƙara akan kokarin da ya yi, saboda abubuwan fa suna tafiya ne kamar wutar daji. Ina fatan gwamnatin Najeriya kokarin da ya kawo mobile din, lalle alhamdulillah mobile din suna aiki gwargwaro abin da an kasa su, amma a ƙara kamar yadda jamhuriyar Nijar ta yi, na cewa bisa bododi musamman an ka ɗauko jami'an tsaro waɗanda da wuya wani abu ya faru minti 20 baka gansu ba, ko dai suna bisa wurin area ko kuma a'a in ma hakimi ne akwai number ɗin da an ka ba hakimi da ya ji motsi shi kira su, in ko kira su ba minti 10 baka nisu ba. Kenan wannan haɗin gwiwa sai an yi shi za a samu al'amura su dama. Kenan waɗanda aka kawo ɗin nan a ƙara akan su, inda aka ɗauki yau population ɗin Najeriya adadin mutanenta, to kaga cewa a ba su tsaro, to ba wa da jami'an tsaro ɗan 50 da 40 mutum 30 mutum system ba su ibada tsawo wannan. Kenan a ƙara in ka tura mutum noma ba shi gonar da enomia, amma baka ba mutum aikin da ya wuce na shi bai aiki, duba da yake da aiki inda shi dan yakin sun kuru mashamaci na bai da kamar ana ka ini hira da shi a jima da darshi da dawo maka. Kenan dole abin nan sai an sa hankali akai gare su, sannan da jama'ar da tare da su cikin gari suna kundodi tare da su.
Kasancewa jamhuriyar Niger ta kange iyakarta domin hana dukkan wani kuce na masu garkuwa da mutane, shi yasa na tambaya honorable engineer Aliyu Salihu, chairman na karamar hukumar mulki Ilela ta jihar Sokoto, ko me gwamnatin jihar ke yi game da wannan matsalar da ta haddabi mutane Ilela ta satar mutane da kashin su.
Shi gwamnatin jihar Sokoto tsakani da Allah yana iya yin shi, abu ne wanda ba wai na gwamna bane ba, kuma ba na mun bane ba, aiki ne na federal government, amma dai alhamdulillah shi gwamna yana iya na shi, mu ma muna iya namu ba mu kwana. Duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo, ga wani ya yi wannan, ga an yi nan, muna ta kokari mu kira jami'an tsaro domin su kawo dauke. Saboda haka ni na kira ga al'umma kowa ya tashi tsaye.
A nasa bangaren Alhaji Muhammadu Sarkin Alaru Ilela, chairman na jam'iyyar APC mai adawa a jihar Sokoto, yana ne cewa duk da suna 'yan adawa suna yaba wa chairman na Ilela local government game da irin tsayin dakan da yake yi game da sha'anin tsaro a Ilela.
Wannan chairman na kasa mu'arafa kuma Ilela yana roƙon Allah shi karshen albarka. Ni dan jirgin APC ne, amma duk da haka ina miki godiya da nuna kokari ne da zaje cewa ta ga wanda harkar tsaro a garin ku muke Ilela. Gaskiya ina ba shi goyon baya wannan layi, kuma ina ƙara sarkin albarka, kuma ina shi addu'a Allah shi kama mishi muma mu ba shi goyon baya ga yadda ta hoda aiki na harkar tsaro, koda shi dai tsaya ga hannun kishi Ilela ya shiga cikin tarihi, kuma yayi aikin da wadansu gabata su yiwa ga wanda garin ku muke Ilela.
Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashin Hausa a muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Munkin Rinya daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ke kawo ƙarshen tattaunawa da Isa Ali, shugaban kungiyar FAL, mai fafutukan kiyaye hatsarin a Ghana, game da matakan da mahukuntan Ghana ke dauka na gajen an takaita yawan hatsarin ababen hawa a ƙasar. A cikin bayani da ya mana a baya, Isa Ali ya kai inda yake cewa an baiwa gwamnatin shawarar daukar 'yan sanda 2000 domin kare yawan jami'ai da za su sa ido akan zirga-zirgar motoci da sauran ababen hawa akan hanyoyin kasar, inda yake cewa daukar 'yan sandan zai kuma taimaka wurin ba matasa ayyukan yi. Ga dai yadda ya bayanin nashi.
Kuma muna tunasar da gwamnati ta yi kokari in ya so a duki wannan matasa, saboda amfani na cikin da dama, saboda na farko ka ga matasa sun samu aiki su yi. Sa'annan na biyu kuma za mu samu kuma 'yan sanda dan yawa kadan, saboda mu iya mu cika alkawari sai mu ce hukuma United Nations kenan, Majalisar Dinkin Duniya, to yadda suke nufi cewa kuma a yi kokari kowane mutane 500 kenan a yi kokari a samu dan sanda daya. Tare da 500 is to 1 kenan. So muna dai dan kokarinmu, saboda ayi shanin din security din
da kyau. To kungiyoyin masu zaman kan kuma da kuke kula da harkokin sufuri a Ghana, shin wannan matakan da gwamnati ke dauka, ya kuke kallon wadannan matakan?
Wannan matakai mun yi ra'ayi da wannan, saboda ai dama kiran da muke yi kenan, don mu aikin da mun kaluba aikin da mu muke yi ne shine mu falkar da gwamnati, mu falkar da jama'a kan ababen da yasu a yi in yasu a taimake jama'a, aikin ne kenan. Sa'annan na biyu kuma muna ce kuma yadda za mu falkar da jama'a su masu kiyaye kansu, saboda shi gaskiya mun ji daɗi da dama da don yanzu mun gane cewa manya da kansu yanzu sun fita ofishinsu sun fito kan titi su duba ababen da ke faruwa kan titi. Kaga wannan kuma yana cikin taimako ababen da mun muke kiran gwamnati ta yi. Kaga na farko kenan. Sa'annan na biyu kuma ai alkawarin da gwamnati ta yi yanzu haka ana ciki dai a cika. Mu aikin da muke yi ne da yau da kullum muna tunasar da gwamnati kan wannan alkawura, inda sai wanda za a yi a cika. Saboda yanzu muna cikin matsalan COVID, inda mun zauna mun yi shirin ba mu tunasar da gwamnati, sai ka ganka man to arzikin da ke ajiye da za a duki matasa aikin 'yan sanda, sai ka ganka man wannan arzikin kuma an duki an amfani da shi ta wani hanya. Saboda yanzu kidayen da ake yi ba nufi cewa kaman jama'a na mutuwa kan hanya ko hasarin mota ya fi shi COVID-19. To shi ma zai babban matsala ne. So shi muna duban cewa kaman karbato shi ciwon annoban da ya zo ya rufe irin matsalan da muke da shi kan titunan mu.
Madalla a gaida Isa Ali, shugaban kungiyar VAL mai fafutukan kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin Accra. A wani kokari da ma'aikatan sojin Najeriya ke yi na tabbatar da ganin sojojinta sun kauce wa hatsarin da suke fadawa a ciki a lokacin da suke komawa gida idan an ba su hutu. Rundunar sojin ta Operation Haɗin Kai ta kaddamar da jirgin sama da zai rika jigilan sojojin daga Maiduguri zuwa jihar Legas da Abuja domin sojojin su koma gida. Wakilin sashen Hausa a birnin Maiduguri Haruna Dauda ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rundunar sojan Najeriya na Operation Haɗin Kai ta kaddamar da wani jirgin soja da zai jinga jigilan sojojin Najeriya daga Maiduguri zuwa garin Ikko har dangana zuwa babban birnin tarayya Abuja duk cikin mako biyu. Babban hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahane ya kaddamar da wannan jirgi. Ya ce sojojin nasu suna shiga cikin hatsari da zaran an baya sojojin hutu, ɗan hutun da ake baya sojojinsu na 'yan kwanaki wanda ake kira pass a Turanci. ce. Yace sun dauki wannan mataki ne don rage irin hatsarin da sojojin Najeriya ke fadawa, musamman ma al'aran kama da suka yi mayaka akan hanya, wanda akasari kan yi garkuwa da su, wanda hakan ke tsaba rayukan su cikin hatsarin gaske. Lieutenant General Farugu Yahaya ya dai karin haske game da aniyan tasu kamar haka.
Abin da muka gada na wato shine mun kaddamar da jirgi da zai kai sojojinmu da masu aiki a nan na operation haɗin kai, yan sun samu damar zuwa gidajensu saboda nisan wuri su al'amura. Muka sa jirgi zai dinga kai su, akalla zai kai mutane Abuja, daga nan su je inda za su je, ya kai su Lagos na su je inda za su je, in za su dawo kuma haka za a yi. Kuma kuna ganin jirgin Nigerian Air Force ne ke amfani da shi, wannan ya tabbatar muku da cewa wato muna aiki tare.
Lieutenant General Faruk ya yake nan babban hafsan sojojin kasar Najeriya, ya bayyana ayyukan su da kaddamar da wani jirgin da zai dinga jigilar sojojin Najeriya. Haruna Dauda Biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. Duka-duka a nan ne kuma za mu dakatar da shirin sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Haruna Dauda da Isa Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutakkiya ya tsira ababen hawa a Ghana, da ma babban hafsan sojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yaku makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Gaida baba, yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, ke ci gaba da yajin aiki da kungiyar likitocin Najeriya ke yi. Abin damuwa ne fa sosai a wannan yanayi da cututtukan amai da gudawa da malaria ke yin barazana da halaka rayukan jama'a ga uwa uba corona. Ya kamata su duba halin da al'umma ke ciki. Sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Jau, da ke a gaskiya akwai bukatar gwamnatin Najeriya ta kure malejin kokarinta domin kawo karshen cutar amai da gudawa da ke ci gaba da yaduwa a kasar tamu. Domin gaskiya abun babu daɗi fa. Ubangiji Allah ya kara kare mu baki ɗaya, amin. Sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, ya ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Tuba da mika wuya da mayakan Boko Haram ke yi a arewa maso gabas, wani babban ci gaba ne matuka a yaki da ta'addanci da dakarun Najeriya ke yi. Daga ƙarshe nake kira da gwamnati da ta ɗau matakin gyaggyara su da kuma horar da su sana'o'in dogaro da kai domin kada anguli ta koma gidanta na tsamiya. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri, Dali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa, a ce muna taya matasa a duk faɗin duniya murnar ganin ranarsu da aka gudanar. Ba shakka matasa sun cancanci wannan rana da aka ware musu, kasancewar su ne kashin bayan kowace ƙasa a duniya. Da fatar hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun inganta wa matasa rayuwarsu. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To baballa a taƙaice, shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya faɗa a yau Asabar cewa sake haɗa hancin sojojin ƙasar wani muhimmin al'amari ne a daidai wannan lokacin da mayakan Taliban suke ƙara dannowa zuwa babban birnin ƙasar bayan da suka fafata da jami'an tsaron ƙasa. Sake haɗa kan dakarunmu da sauran jami'an tsaro shi ne babban aiki da ke gabanmu, kana ana ɗaukar matakai a wannan fannin, shugaban yana faɗa a wani jawabinsa da aka nuna ta talabijin. Malugon yan adawan Zambiya Hakainde Hichilema yana samun rinjayen farko a zaben shugaban kasar akan dadaddin abokin adawarsa shugaban kasa mai ci Edgar Lungu, a cewar sakamakon da hukumar zabe ta fara fitowa da su. Lungu mai shekaru 64 da yake mulkin kasar tun cikin shekarar 2015 da alamar yana fuskantar takara mai karfi tare da Hichilema da aka sani da HH, wani dan kasuwa mai sukan lamirin yadda shugaban kasar ke tafiyar da tattalin arzikin kasa. A yau Asabar, jihar New South Wales ta kasar Australia ta sanar da dokar kulle sakamakon annobar coronavirus tsawon kwanaki 7 da ke farawa da yammacin yau Asabar. za a rufe makarantu akalla mako guda.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ta yana gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni, kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.